أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama don mu aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita a yau dai muna lahadi ne 17 ga watan jumadil akhira na shekara ta 1442 bayan hijira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda yazo daidai da 31 ga watan janairu na shekara ta 2021 zai ku yi kuma da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne kamar yadda aka saba ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatuwarrahma da kidandalin sada zumunta na Facebook. To yamma dai ga mu tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ko da yake yake samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sajjar Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akramakallah sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kai tsaya yau zamu shiga cikin tambayoyin mu ne inda zamu fara da tambayar da ta zo daga Mu'azumi Littafai wato kasuwar Bacci Kaduna wanda yake cewa malami ne matsayin addu'ar al-qunut da ake a sallar asubahi mai sigar Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa tawakkalu alayka zuwa karshe shin ta tabbata?
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan addu'a ta al-qunut ta tabbata daga Umar ibn al-Khattab, ma'ana daga addu'ar shi Umar kansa, ba ta tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Imam al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin littafin Sunan da Dawatul Kabir da wasu daga cikin malamai, amma ta takaita kan Umar. Mazhabar Malikiya suna amfani da ita sa kunutul subhi, sannan su kuma mazhabar Hanafiya suna amfani da ita kunutul witr. Duk da cewa kunutus abinda lafazin ta suke nunawa cewa kunuti ne na nawazil, saboda a ciki kamar da yake cikin sunan Baihaqi, ciki sayyidina Umar yana addu'a Allahumma al'an al-kafara kafarata ahli al-kitab alladhina yasudduna an sabilika wa yuharibuna ko yuqatiluna a'da'ak. Irin waɗannan lafuzza waɗanda suke nuna cewa yana yin addu'a ne ta kafirai waɗanda suke yakar musulmi a wannan lokaci. Na'am.
To sai shi kuma ne yake cewa malam shin ya inganta cewar babu kyau fadar sunan sirkai?
Wannan wata magana ce dai watakila ta al'ada, amma dai ba shari'a ce ta musulunci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar sunan sirkansa, yana fadar sunan sayyidina Abubakar, yana fadar sunan sayyidina Umar, wanda su ma kuma suna fadar sunansa in ta kama su fada. Sannan sahabbai a junansu suna fadar sunan junansu. Annabi yana kiran sayyidina Ali, sannan sauran sahabbai a junansu suna ambata sunansu. So haka babu wani nasi da yace kada wani sirki ya faɗi sunan sirkinsa. Wataƙila dai al'ada ce ta al-kunya wanda kowace al'umma tana da irin nata. So ba za a ce haramun bane idan mutum bai faɗa ba, amma kuma ba wai ka'ida ba ce cewa mutum kai ya faɗa ko in ya faɗa ya yi laifi.
To sai Husna take cewa Maman Abdul take cewa game da zakka, malam mutumin da yake da gidan haya sai ya kasance idan aka biya shi kudin hayar sa na shekara biyu suna kaiwa nisabi, shin zai fitar da zakka ne ko kuwa sai kudin sun shekara a hannunsa?
In ya karba sai sun shekara, ba daga karba ba zakka take zama wajibi a kansu. Sai shekara ta zagayo ba su ragu daga nisabi, ba su kasa nisabi ba, to sai fitar musu da zakka. Amma idan ya karba yayi bukatunsa kafin shekara ta zagayo shikenan, babu zakka.
To sai wannan tambayar da ta gabata a makamancin ta gabata 20 mu da ya gabata da take cewa shin ya halatta ayi amfani da kuɗin zakka wajen daukar nauyin karatun yara marayu da kuma gajiyayyu?
Na'am, wanda ya halatta su marayu mabukata ne, da gajiyayyu mabukata ne, suna cikin alfuqara ko almasakin, saboda kana ana iya basu kuɗin zakka su biya karatun su da sauransu, dan su aka bawa ba dai da yake da gina makaranta ba ko gina masallaci da sauransu.
To ne shi kuma yake cewa mallam mutumin da ya riga ya karbi bashin da ake bayarwa mai ruwa a cikin babban bankin kasa, yanzu kuma ya ji cewa hakan haramun ne, shin me ya kamata yayi?
To ya riga ya karba, abin da ya kamata yayi kada ya saki. Afa Allahu amma salaf fa man ada fa yantaqibu Allahu min, abin da ya riga ya wuce Allah yayi afwa a kansa, amma mutum ya koma to kuma Allah subhanahu wataala zai kama shi da hukumarsa. Saboda ka riga ka karba, su kowa za su yafe baka kuɗin ruwan ba, wani abu ne kuma da ya fi ƙarfin zaɓinka, ba zaɓinka ba ne zaka ce zan biya su amma ba babu ruwa a ciki, ba ka da wannan damar. In kai haka sai masu ɗaure ka ko su kwace dukkan kadarorinka su yi kwanjensu, saboda ka dole ne wannan ka biya su, amma kafin ka karba da ka sani to sai ka guje wa abin.
To sai Abdullahi Aidi yake cewa mallam menene hukuncin wanda mazi ya fitar masa alhalin yana cikin azumin Ramadana?
Mazi bisa kauli rajihi baya warware azumi, amma mutum yayi ta tunanin da zai ja masa mazi, wannan makaruhi ne, bai dace ba, ba kyauyin sa, amma dai ba zai bata azumin sa ba.
Wannan take cewa shin mallam yana halatta miji ya kusanci matarsa bayan al'ada ta dauke kafin ta yi wankan tsarki?
Ya wajibi da ya haƙura ta yi wanka, kusantar ta bayan al'ada ta ɗauke kafin wanka haramcinsa ba daidai yake da ya kusance ta bayan tana al'ada ba, amma kuma shi ma wannan wajibinsa ne ya haƙura ta yi wanka, saboda Allah subhanahu wata'ala ya yas'alu laka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Saka Allah ya faɗi tsarki guda biyu, fa'tazilu an-nisaa fil mahid hatta yatatahharna, ku aurace musu lokacin al'adarsu ko ta wajen al'adarsu har sai sun yi tsarki, har sai sun tsarkaka. Fa idza tatahharna, idan suka yi tsarki, kaga har sai sun tsarkaka, idan suka yi tsarki to har sai sun tsarkaka shine jinin ya dauke, idan suka yi tsarki shine ta yi wanka. Saboda haka idan jinin mace ya dauke to an samu sharadi guda ya tabbata shine jininta ya dauke ta tsarkaka, to sai kuma fa idza tatahharna, idan suka yi tsarki shine suka yi wanka, sai Allah ya ce fatuhunna. Saboda haka baya halatta mutun ya zo matarsa a cikin wannan yanayi kafin ta yi wanka.
To ne kuma take cewa mallam ita ce ta taba aikata zinatin a shekara ta 2010, sai ta yi aure kuma a shekara ta 2015. To bayan auren sai ta ji wa'azi akan suratul nur aya ta 3 cewar idan an yi aure kafin tuba wannan auren babu shi. Ita kuma bata nemi tuban ba lokacin da ta yi auren, har ma suna da yara biyu. Shi ne take tambaye mallam shin yanzu sai sun sake wani auren ne ko kuwa dai ya za su yi?
Abinda ake cewa ba yana nufin in suka yi aure aurensu ya abin aurensu bai dauri ba, amma ana magana cewa haramun ne kamamman mutum ya auri wacce take mutuwan banza, mutuwar banza ko mutuwar da take kamammiya ta aure, ta aure shi. In ta aure shi aurensu yana nan, amma kuma tana cikin laifi ne. Saboda yanzu wannan ba wai zan kun yi aure kafin ki tuba ba, yana nufin cewa auren bai dauri ba, auren ya dauru illa iyaka, shi kin ga bai sani ba a lokacin, wataƙila da ya sani ba zai aure ki ba. Ta da har ya riga aure ki shi ne tana matarsa, ke ma kuma mijinki ne, in kin tuba daga baya shikenan abu yayi kyau, Allah ya yafe miki abin da kike na farko.
Wannan kuma take cewa mallam su hudu ne a wajen mijin su, dukkanin ukun yana yi musu hidima, amma ita kuma idan ta nemi yayi mata wani abu sai ya ce a ita tana yin sana'a. Shine take tambayar mallam shin hakan daidai ne kuma tana so mallam ya bata shawara?
Abin da yake wajibi akan miji dangane da matarsa ko matansa shine ya ciyar da su, ya shayar da su, ya tufatar da su, ya saba musu muhalli. Waɗannan abubuwa in su ba su da lafiya ba saba musu lafiya, kula da addininsu. Waɗannan abubuwa su ne kawai wajibi akan kowane miji ya yi wa matarsa, ya bata cinta da shanta da kuma inda za ta zauna wanda ya dace da irinta. In yayi wannan to kuma duk wani abin da zai zo yayi bayan wannan sunan shi ihsani, sunan shi kyautatawa, kyautatawa misali mace a kullun za ta buƙaci naira 1000 na cinta da shanta da buƙatunta da yi ne to ya bata wannan 1000 din wanda shine buƙatar ta yi ne idan ta yi abinda ta yi ya dauke wannan masa wannan nauyin sai ya gabata 1500 to wannan 1500 din ta zama ihsani ce mata ko in ya saya mata a tamfa guda ɗaya ta dinka za ta ishe ta ta ce jikinta ta fito a cikin kamalarta to sai ya bata biyu to ta biyun ihsani ce to duk abin da yake ihsani ne wannan ba a cewa miji me yasa ka fifita wance akan wance zai iya fifita wata akan wata wajen ihsani saboda wani dalili watakila waccan da ya fifita din tafi kyautata masa ko tafi jin maganarsa saboda haka shi ma ya nuna mata yana jin daɗin abin da take yi saboda haka yayi mata abin da bai yi ma waccan ba tare da cewa har kokokin wajibi duk yana dauke musu amma kuma ya kyautata ma waccan ƙari akan wannan saboda abin da yake samu ƙari a wajenta wannan bai laifi ba kuma ba za a sa shi cikin wanda ba su yi adalci ba haka nan ko yayi ma wata ƙari akan abin da ya wajaba a yi mata saboda buƙatarta wato tana da wata buƙata da ita waccan ba ta da shi wataƙila ita waccan kamar yadda zuwa da take faɗa ita tana sana'a saboda haka kullun tana samun kuɗaɗe a tana shira shigo mata ita kuma waccan ba ta sana'ar komai tana ta yi zaman aurenta ne da kula da mijinta da 'ya'yanta in wani abu ya taso ita wanda tana da kuɗin za ta yi wa kanta irin za a je barkar haihuwa ko za a yi anko ita wanda tana da kuɗin za ta yi ita wacce ba ta da shi sai ya ɗauka ya ba ta yin anko ba wajibi ne akan miji ya ba ta sa kuɗin anko to amma da ya ga wannan ita tana da shi ta je ta biya ita wannan ba ta da shi sai ya ɗauka ya ba ta ba cewa ya yi laifi ke ma in kina so ya riƙa miki sai ki daina sana'ar ku zama ɗaya kina sai ya miki so akwai da yawa wani lokaci akan kasa fahimtar menene adalci da ake buƙatar namiji da shi abinda ake buƙatar namiji da shi na adalci shine haƙoƙi na wajibi wanda suka zama tilasi yayi duk wani abu na ihsani kuma wannan kyautatawa ce da kyautata zamantakewa tsakanin miji da mata da Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf saboda haka ya ji daɗin abubuwan da take masa shi ma yana mata abubuwa da za su ji daɗi wannan ba laifi yayi ba a galibi abinda yake faruwa kenan a gidaje akwai matan da suke fita aiki akwai kuma da suna zaune a gida ba sa aikin ko dan ba su yi sha'awar aikin ba ko kuma a'a su tun farko ma ba su da takardar za su je su dauke su aiki ya auro ta ba ta da wani karatu da za ta je ta ba da takarda amma wannan kuma ta je har ta yi digiri ko ta yi master saboda ka ta fito da wata kato takarda haka tana tunanin wannan wahalhalun da ta sha ta zuwa makaranta dole ita ma ta samu wani abu da za ta girba daman sana'a ce ta nemi ilimin sana'a kuma za ta yi ba to sai ya ga ya batta ta je tana yi shi ma zai ga ya kyautata mata ai matarsa ce Allah ya ta zauna ta kula da gida ta kula da 'ya'yansu in sun haifa amma duk da haka ya alfarma ya batta tana zuwa aiki ita kuma wannan tana zaune gida duk sanda ya shigo gida yana buƙatar wani abu wacce ba ta na wannan ita kenan ita za ta yi masa ko da ba girkin ta bane ita za ta tarire shi ta yi masa abin da yake buƙata zai ganta ta dauke masa kewa saboda haka sai ita kuma yake mata wani abu ita ba watakila yanka wani kuɗi a wata ya ce kuma zan ni gabaki kaza kuma wani alawun zai riƙa bata a wata ita kuma waccan tunda tana da nata shi kenan ba a cewa ya yi laifi a nan saboda ke ma ya miki ihsani tunda ya baki kike fita kina harkokinki bai matsa miki ya sa miki katanga ba saboda wannan shi ma ihsani ne da bai yi ma waccan ba tunda ita ba ta buƙaci wannan ba saboda kamar yadda tambayar suke cewa yana mata wani hidima kaga kalmar hidima tana nuna cewa wani abu ne ƙari doriya akan buƙata sannan ba a cewa ya yi laifi in yana da halin da duk zai muku ku duka kowa ya ji daɗi wannan abu ne mai kyau amma in kuma ya ga ba zai iya yin wannan ba ba a cewa me dalilin da yasa ba zai yi hakan ba
to sai sakon da yazo daga Bukar Maiduguri shi kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya ki rabuwa da matar da baya so kawai domin yin biyayya ga mahaifinsa
me hukuncin sa ba na ya yi laifi ko bai laifi ba matukar dai zai zauna da ita bisa adalci ba zai cutar da ita ba saboda baya son ta ya bi umarnin mahaifinsa ya zauna da ita amma kuma ya riƙa cutar da ita wannan haramun ne wala tumsikuhunna diraran Allah ya kaku rike su dan ku cutar da su haka haramun ne mutum ya rike matarsa ya cutar da ita anan shi yana son ya samu biyayya ko kuma martaba da darajar biyayya ga iyayensa amma kuma yana cutar da 'yar wasu wannan haramun ne amma in ya zanto zai rike ta duk da cewa zuciyarsa bata wato karbe ta duka ba, amma kuma saboda iyayensa suna son ta zauna a matsayin matarsa, ya rike ta na ba ta haƙoƙin da duk miji zai ba wa matarsa koda ko bata samu shiga zuciyarsa ba. To wannan babu komai, kuma yayi abu mai kyau ta hanyar biyayya ga iyayensa ya zauna da matar da ainihin ba san ta yake ba, amma kuma ba cutar da ita zai yi ba ko yake yi ba. Wannan babu komai, kuma wani lokaci za ka iya kin abu kuma Allah ya sanya alkhairi da yawa a cikinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira, lati in kuka nuna ba kwa san su, wato su matan da kuke aure, to tana yiwa ku ki abu kuma Allah ya sanya alkhairi yawa a cikinsa, wato zai yi ka ji ka ba ka santa. Amma kuma yau da gobe ka rika ganin wasu halaye na masu kyau, masu ban sha'awa, kai a hankali sai ka rika shiga zuciyarka, sai ka ji kuma ka so ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruku mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kada mu'mini ya ce ya tsani wata wasa mu'mina ya ce baya santa. Idan wani abu ya gani na wasu dabi'u ko wasu halayya da basu yi masa ba yake ki, to kuma zai ga wani abin da shi kuma zai ji yayi masa, zai ji yana so. Saboda haka wani lokaci zaka ki abu kuma sai Allah ya sanya fa sa an takrahu shay'an wa sa an tuhibbu shay'an huwa khairun lakum wa sa an takrahu shay'an huwa sharrun lakum wa sa an tuhibbu shay'an huwa khairun wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ki kuna iya san abu, kuna iya kin abu, alhali ne zama alkhairi ne gare ku, kuna iya san abu kuma ya zama sharri ne gare ku, Allah shi ya sani ku ba ku sani ba. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Fatima bintu Qais bayan aurenta na farko ya mutu, ta zo tana neman shawararsa akan mutanen da suka fito suna neman aurenta, wannan yana neman aurenta a Muawiya dan Abu Sufyan to dan sarkin Makka, sannan ga Abul Jaham shi kuma dan kasuwa, sannan ga Usama shi kuma bararren bawa ne, dan bararren bawa ne dan Zaid ibn al-Haritha wanda da bawa ne ubansa aka yanta shi, Annabi ya yanta shi kuma shi da ne wajen sa mahaifiyarsa Ummu Aiman ta ma kuma baiwa ce, yantacciyar baiwa ce. To lokacin da tazo tana neman shawara wa za ta aura tsakanin mutanen nan biyu, ita ba ta magana Usama, ita ban mace ce wacce ke da daraja sosai, to kuma gashi ta aurenta na farko ya mutu mata saki uku, ta gama idda mutane biyu sun fito suna son aurenta, ga wanda yake dan sarkin Makka ne da cewa sarauta ce ta je da karayika dai, amma tana da dai matsayi, ya fito daga gida babba nan Banu Umayya yana son ta, ga kuma wannan shi kuma dan kasuwa ne Abul Jahab. Saka cikin su wa za ta aura? Annabi sai ya ce da ita shi Muawiya dai da ke ganshi zaune yake bai da komai, so lokul la mala lahu, saka kin ka aure shi za ku sha wahala duk bai da abin da zai rike ki, duk da dai dan sarki ne amma wannan sarauta ce kana yi kace. Shi kuma wannan Abul Jahab yana yawan dukan mata, mutum ne mai daga hannu ya riki mace da saurin gaggawa, in kika aure shi zai ta suburbuɗa ki. To sai ce da ita in ki he Usama, ki aure Usama mana, tace abin da ya min bai min da. To amma Annabi ne yake bani shawara kuma ni na zo na nemi shawara a wajensa, yace sai na aure shi, ita da kanta ke cewa sai kuma naga alheri mai yawa, wato sai tace auren mu yayi albarka naga alheri mai yawa. Ashe kaga mutum zai iya kin abu da farko, kuma daga ƙarshe ji ya ga abubuwa da yawa na alkhairi tattare da shi. Saboda haka in kai haƙuri ya zanto ka bi umarnin iyayenka, kuma sannan baka cutar da yarinyar ba, baka cutar da matar ba, to za ka ga alkhairi nan gaba da zai saka sota. Amma in zai zanto za ka cutar da ita ne, ka hana ta haƙƙinta dan dai kai kuma ka dada iyayenka ka rike ta, to a nan kana sabawa, kana shiga haƙƙin wani bai halatta ba.
To ne kice malam mutum ne yayin matarsa saki biyu, to sai ne mata dawo amma take, sai ta kai shi karawan alkali, alkalin kuma yace ya raba wannan auren. Shin wannan raba auren da alkali yayi zai zama saki na uku kenan ko kuwa ya abin yake?
Dama shi ne saki ne bana, sunan shi saki, alkali zai sa yayi saki ko ya so ko bai so ba, tunda ila alkali ya ji hujjojin da matar ta bayar na dole ne ya raba auren abun ba zai yi bai mashi ci gaba da zama da ita to anan in aka yi sakin ya zama saki uku kenan tare da wadancan biyu da aka yi kuma dama shi sakin alkali ba ini ne ko da babu wancan uku babu wancan biyun ba da dama ya kome sai dai a daura aure ko da a ce shine na farko ba da dama ya kome dan ya zama zai iya yin kome aga ya zama ikin baban giwa kenan da an fito daga kotu ba a maji kici to aina da dake ga ya rusa da hukuncin alkalin to sakin alkali irin wannan ba a kome sai dai idan kun san sasanta a sake daura aure to amma kuma in akwai saki biyu a baya yanzu aka yi wannan na kotu ya zama uku shikenan saki uku kenan
wannan take jama'an ta kasance mace ce da take yin ibada kuma yin ibada a ranzu yake wahalar da ita to tayi wa kanta alƙawarin gyarawa zuwa kwana biyu sai ta sake koma gidan jama'a na ta kanka sai yin ibadar kenan sai ga jama'an wata shawara za a bata yadda za ta samu saukin gudanar da ibada
to ban gane wace ibada tana nufin farilla ma'ana bata yin farillo ibada kalmar ibada tana da fadi akwai farilla ta shiga nafilfulu sun shiga tace bata yin ibada mana ba ta sallolin farilla ka wani na da hadari ko in azumi yazo ba ta yi kalmar ibada a dabbata in ko tana nufin a irin su qiyamul layli ba ta qiyamul layli ba ta nafilfulu ba ta sadaka to kaga wannan shi ba babin sadaban idan ta sa kanta ta yi da karshe za ta zo ta kasa wannan aikin shedan ne idan mutun yana so ya yaki shedan dole ya yaki zuciyarsa innan nafsu la amaratu bisu dole ya yaki zuciyarsa ya bincike ta daga abinda take umarta sa da shi yayi kokari ya ga ya sa yayi abinda koda lu shi baya so to yau da gobe kuma zai saba sannan kuma yana neman taimakon Allah dogara gare shi wajen bashi karfin da karfin halin yin wannan ibada saboda ibadar da muke yi din nan ba za ta yiwu ba dan taimakon Allah ba shine la haula la quwwata illa billah da ake fara shi yasa ko an kira sallah akai aka ce hayya ala sala sai aka ce kace la haula wala quwwata illa billah ma'ana da baraka karfinka ba shi zai saka an saki rannan ba sai dai da taimakon Allah shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya hada neman taimakon Allah da bautarsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka ma'ana bautarka ma da zamu ba za ta yi ba sai da taimakawarka Allah ce fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa ka dogara da shi da dogaro ga Allah subhanahu wataala zaka iya samun karfin gwiwar ka bauta masa alayka tawakkalna wa ilayka anabna gare ka muka dogara gare ka muka bai da al'amari al'inaba shine ka bai da al'amarinka tare da bauta wa Allah subhanahu wataala gare shi bai da al'amarinka gare shi tare da bauta masa wannan ba zai yi ba sai tare da dogaro ga Allah subhanahu wataala saboda haka ki bai da al'amarinki ta addu'a Allah subhanahu wataala kada ya karkatar da zuciyarki rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ki yawaita irin wannan addu'a ki yawaita addu'ar Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata kan addininka duk waɗannan addu'o'i ne za su taimaka miki wajen samun sabati akan addinin Allah
to sai wata ita kuma take cewar ta samu ciki ne da baya barinta ta yi ibada sai dai kamsu salawati kawai amma da tana iya yin sunan rawatib din nan to abin yana damunta sosai shine take tambayar shi mallam za a ci gaba da rubuta mata lada abin da ta saba yi na ibada a baya
insha Allah duk mutumin da yake bautawa Allah da wani nau'i na bauta sai wani abu ya zo wanda ya hana shi ci gaba da wannan bautar to zai ci gaba da samun ladanta koda bai yi ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya kasance yana tashi yayi sallah da daddare sai ya zanto wani abu ya same shi da ba zai iya yi ba na tafiya ko rashin lafiya to za a rubuta masa cikakken ladansa kamar yayi saboda ka za a bata ladanta kamar ta yi saboda ka abinda ya hana ta yi ba kasala bace ba san jiki bane ba san zuciya bane a'a wani rauni ne ya same ta dalilin ciki Allah zai ci gaba da bata ladanta
to sai sakon Abubakar Muhammad Raymond Kebe shi kuma yake cewa shin mutum da yake siyamu Daud zai iya yin azumin tasuwa da Ashura ko kuma azumin Arfa da sauransu
ba abinda zai hana dan mutum yana siyamu Daud yayi yau ya sha gobe yayi jibi ya sha gata wani ba zai hana kuma idan wata sunna wacce take da lokaci ta zo ba ta azumi ya azumce ta kamar sittar Shawwal azumin shida ga watan Shawwal in ya zo lokacin sa ya zo yayi wannan azumin in ya azumin siyamu Dawud a cikin Shawwal guda shida to ya samu ladan siyamu Dawud kuma ya samu ladan sittar Shawwal wato da zai yana siyamu Dawud sai Shawwal ya kama bayan an yi Ramadan sai kuma ya ci gaba da siyamu Dawud siyamu Dawud din zai azumi shida a cikin tsabana cikin wannan to ya samu wannan ladan shida haka nan ko in yana yin ayyamul bayt kwanakin go wannan kwanakin haske din nan 13 14 15 ga wata sai yana yin su sai kuma sittar Shawwal suka zo sai yayi ayyamul bayt din sai ya ƙara uku shikenan yayi sittar Shawwal kuma ya samu ladan ayyamul bayt ko yana da azumin Litinin da Alhamis sai sittar Shawwal ya zo sai ya samu wannan ladan ya samu kuma ladan abin da ya saba yi na Alhamis da Juma'a to haka nan idan Arfa ta zo lokacin abin nan azumin Arfa sai ya dace kuma yana da shi ranar da daman yake azumin shikenan sai yayi shikenan ya samu ladan wannan siyamu a yawmi Arafa din gashi kuma ya samu ladan sa na azumin Dawud ko kuma ya fado a ranar da sha zayi sai yayi azumin Arfa shikenan ya samu siyamu Dawud din sa kuma ya samu Arfa alai halin da bikin magaji in ji Bahaushe ya ce ba ya hana na magajiya saboda haka wannan ba zai hana kuma wadancan ba
to sai ne ke ta malam shin azumin kafarar rantsuwa ana yin sa a jere ne ko kuwa za a iya rarrabawa
ba sharadi bane sai an jeranta su ana iya yin a rarraba su ga wanda yake kasalalle azumi kwana uku sai an yi wani rabe-rabe to in da zai taba yana sai ya raba din ba laifi
to sai shi kuma wannan yake cewa sunan sa Bala Umar Arabi shin ya inganta cewar duk wanda ya sha giya a duniya ko ya tuba ya shiga aljanna ba zai sha giyar aljanna ba
duk abinda mutum yake a duniya in ya tuba ya daina shikenan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanat duk abinda kai a baya Allah ya shafe shi afallahu amma salaf ba a kama kuma da shi a ranar lahira amma mutumin da ya mutu yana sha to cikin ukubar da za a yi masa shine za a haramta masa lahira wannan shine abin da yake nufi amma ba bayan ya tuba ba in ya riga ya tuba ya riga at tawbatu tajubbu ma qablaha inji annabi sallallahu alaihi wasallam tana kankare abin da ya gabace ta
to sai sakon Musa daga Mobi yake cewa a matsayin sa na driver shin ya halatta ya rika hada sallolin sa a halin tafiya
eh driver ba dan yana driver hukuncin matafiya ba zai fadi da kansa ba shi driver ne kuma halin tafiya yake saboda haka zai iya kasaru zai iya hada sallah in ma azumi ne yaga ba zai iya sha da sharadin da zai samu lokacin da zai rama da haka hukuncin duk yana kansa babu kuma yana iya yi
to sai shi kuma Yusuf Isa unguwar sarki daga Kaduna yake cewa menene matsayin sallar wanda idan yana yin ta shi kadai baya kyautata sallar amma kuma idan ya fuskanci cewar wasu suna bin sa sai ya rika kyautata sallar tasa
wannan ba daidai ita ce riya duman da zai yi dan a gani ladina idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas idan za su tafi sallah su tashi cikin kasala da mutuwar jiki yura'una nas suna nuna wa mutane suna yi dan mutane su gani Allah subhanahu wataala ya ce fa'ulul musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ce tsananin azaba ta tabbata ko ya tabbata ga masallata wadanda suke rabkanwa a gabarin sallar su suke rabkanwa su bar sallar su ce alladhina hum yura'una sune dai wadannan da suke yi dan a gani saboda ka yin abu dan a gani riya sunansa ruwan da zai yi riya kuma ya yi dan a gani to wannan riya ta rusa masa ladan aikin sa gaba ɗaya ba shi da lada a gurin Allah
to sai sakon Abdulrahman shi kuma daga Gwale yake cewa shi idan mutun ya da kansa cewar ya fahimci yayi riya a cikin sallar tasa zai iya sake wannan sallar ne ko kuwa me ya kamata yayi
a dan mutun yayi riya ba sai ya sake sallar sa ba sallar sa tana nan ta yi amma ba lada mana riya abinda take suna rusa masa ladan sallar tasa amma ba sai ya sake wata sallar ba sai ya tuba nan gaba in ya tashi ya cire zuciyarsa yi da mutane su gani
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa ya kasance yana samun sabani da iyayensa kuma ko da yayin dama ya roki gafarar sa ba da diwa sai ya sake komawa saba musu kullun kasuwancin sa ba yake komawa shine ke Somalia ya taimaka masa da addu'a kuma ya bashi shawara
ba maganar addu'a ka dage ka bi Allah subhanahu wataala mutane sai su rika saba wa Allah sai a ba su addu'a Allah subhanahu wataala ya baka hankali ya baka tunani ya nuna maka abin da yake daidai ka gane daidai ne ka nuna maka abin da yake ba daidai bane ka gane ba daidai bane to baka da wani uzuri ko a gurin Allah baka da wani abu da zaka ce wa Allah me yasa kaza yake faruwa duk da baka wannan damar makin saboda ka kokari zaka yi ka yaki shedan ka yaki zuciyarka ka daina saba wa iyayenka kai kanka kana madar gashi har ka kasuwancin ka taraja da baya ina jin tsoron kai ya zama damuwar ta kama saboda har ka kasuwancin ka taraja da baya ne takila da a ce kasuwancin kana garawa watakila ma ba za ka waiwayo abin da yake faruwa da kai ba to takila Allah ya so ka da alheri shi yasa ma ya jarrabe ka da tabarbarewar kasuwancin ka dan ka alakanta wannan da abin da kake wa iyayenka ka fito ka gyara amma da Allah ya so ma sai ya iya buda maka ma a cikin harkar taka ka samu fiye da yadda kake samu ka riga ganin kofofi suna bude maka fiye da yadda kake ganin su to kaga wannan sai ya ƙara sa ka kai watsi da iyayenka kuma ƙarshe ubangijin ya tashi da mukarka da mukar ba ta yi dadi ba saboda ka kai zaka kai yaki zuciyarka ka daina bata musu ka sani cewa haƙƙin su a gurin Allah babba ne da zarar Allah ya faɗi haƙƙin sa sai ya faɗi nasu wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ya wajabta maka kyautata wa iyayenka wa la taqul lahumu uffin wa la tarhamhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ubangiji ya umarce ka gurare daban-daban a littafin sa ka tsaya ka kyautata musu ka kaskantar da kanka a gaban su ka nuna tawali'unka a gaban su kada ka ga musu bakar magana kada ka ga musu magana mai tsauri mai daci ta bacin rai ta nuna kosawa da gajiyawa dukkan kada kai musu wannan shine abin da yake wajibi amma ka ce a baka addu'a ba magana ba wata addu'a kai zaka yaki zuciyarka kai wannan
to masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin Fatuwar Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aikowa da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar da hanyoyin suke bayyana akan akwatin nan talabijin dinku za mu dora a cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci a Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyoyin da suke bayyana akan akwatin nan talabijin dinku to mallan tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mallan dan Saniya Rasu a watan da ya gabata a wani gari can na daban shin ya halatta yi masa salatul ghaib a yanzu ko kuwa idan ya je ziyara ya halatta ya sallace shi a lokacin
duk wani wanda ya rasu a inda aka yi masa sallah musulmi suka yi masa sallah aka kai shi makwancin sa to ba a buƙatar kuma a sake masa wata sallah da sunan salatul ghaib wanda baya daga cikin shari'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya riga yi wa sahabban sa sallah bayan an riga an yi musu dan kasancewar bai yi musu ba wanda baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sa inda a ce ya mutu inda ba a yi masa sutura ba ya mutu ko dai a wani guri wanda an tabbata ba a yi masa sutura za su yi ba kamar yanzu yadda ake cikin musibar nan ta satar mutane a ce barayin mutane sun sace shi kuma a ji labarin sun kashe shi kaga babu maganar wai a yi tunanin za su yi masa jana'iza to kaga wannan za a yi masa salatul ghaib da baya nan ai sallah ai masa sallah ya wajaba ma ba ya halatta ya wajaba ma ai masa ko kuma ya mutu a tsakiyar mutanen da ba musulmi ba kamar yadda Najashi ya mutu a inda ba musulmi to shi ma anan ana iya masa sallah salatul ghaib amma wanda ya rasu a inda musulmi suka hadu suka yi masa jana'iza babu buƙatar mutun ya sake masa salatul ghaib sai masa addu'a a duk inda yake addu'an nan za ta amfanar da shi.
To sai shi ko ne yake malam ya kasance yana karanta ayoyin karya sirri a cikin ruwa tare da ganyen magarya bakwai, yana bayo mutane suna bashi wani abu na tukuici, shin hakan da yake halatta a shari'a kuma ya matsayin abin tukuicin da yake karba?
Abinda ake bukata ga sihiri, ga wanda suka aka jarabe su da sihiri, shine su karanta abinda ake karanta na Alkur'ani, su karanta ayatul kursi da suratul baqara idan su iya, ko kuma ayatul kursi inda ba su iya suratul baqara duka ba, su karanta qula uzu guda biyu, qula uzu bil falaq, qula uzu bil nas, karanta waɗannan da tofawa ko a jiki ko abinda a hannu a shafa a jiki, wannan shine abinda abinda sunna ta zo da shi. Ban san inda aka samu wato maganar magariya bakwai, akwai magana ta da ake jingina ta ko kata da ne cewa a samu magariya bakwai, amma ba wani abu da yake ya tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a sa magariya kwaya bakwai a ruwa a tofa. Abin da ya kamata shine shi wanda aka yi wa sihirin a fashi ya karanta da kansa, shi kansa karantawar addu'a yake Allah ya masa tsari ya bashi lafiya. Addu'ar mutum da yake cikin matsatsi tafi wacce ba shi yake cikin matsatsi ba, amma kamar da abin sana'a ka zo kana yi kana tafi a ruwa kana sa magariya kana bayarwa ana baka kuɗi, wannan ba daidai bane. Idan ka an kira ka kai wani addu'a suka ga sun ji daɗi suka yi maka wani abu da kyautatawa, babu laifi ka karɓa, wannan ba laifi ba. Amma kai mai da abin sana'a kai zaman dinshin kawai kana magariya bakwai a cikin ruwa a karɓa a je a baka wani abu, wannan baya daga cikin abin da ya dace.
To wannan shi kuma yake cewa malam wacce addu'a ake yi wajen korar baƙin aljani?
To ba sanar addu'ar baƙin aljani ba. Aljanu waɗanda suke masu tunanin cutarwa, a wanda ya ce maka sifarsu baƙaƙe ne, na aka ce maka sifarsu baƙaƙe ne. Kana nufin dai aljanu masu cutar da mutane, masu cutar da mutane su ne addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda mutum zai lizimce su, su ne azkar. Azkar na safiya, na tashi, na bacci, na tashi daga bacci, na cin abinci za ka shiga gida, duk dai wani abin da za ka yi ka ambaci sunan Allah, wannan su ne za su baka kariya daga dukkan wani mugu. Karanta ayatul kursi tana ba da kariya daga dukkan wani shaidani na aljanu wanda zai wani cutar da kai.
To sai sakon Aliyu Abubakar aboki yake cewar addu'ar Allahumma anta shafi la shifa illa shifa'uk zuwa karshe, idan mutum ba shi da lafiya zai yi ta maimaitawa ko da yaushe ne ko kuwa sai lokaci zuwa lokaci?
Ba sai aka kamar ya bai da ita kamar zikiri ba, kawai ta yin ta, addu'a ce da zai yi ta a lokaci lokaci haka, amma ba wai ya riga yin ta haka ko yaushe ba.
Wannan kuma yake cewa malam yana da ciwo ne a kafarsa wanda baya son ruwa, saboda haka idan ya zo alwala sai ya yi shafa a wajen, haka idan ya zo wankan tsarki yake, shin hakan daidai ne abin da yake aikatawa?
To idan ya kasance yana da raunin da a gaba ta farilla, rauni ya zama ba zai ruwa ba zai taba shi ba, sai ya taimama shikenan. In kuma ya zanto abin ya zarce ba abu ne wanda yake da lokaci ba, sai ya riga yin, amma kamar yadda ya faɗa ya bar kada ruwa ya taba gurin. Amma dai taimama ita ce abin da ya kamata yi, saboda in mutum ba zai iya yin wanka ba saboda larura, to abin da aka sa masa shine yayi taimama. Taimama ita ce take ɗauke, take halatta wa mai babban kari kamar janaba ko biki ko haila su yi ibada, ita ce ake cewa mubih, takan ba da dama, amma alwala ba ta wannan.
To sai shi kuma ne ga cewa yana da matsala ta yawan ɗigowar fitsari, to sai aka ce masa duk sallah kawai ya rika sake alwala, shi ne ce menene sayyancin hakan?
Hakan da aga masa haka yake, duk sallah zai yi alwala ya yi sallah. Idan lokacin tsanani ne kamar lokacin tsananin sanyi da zai zama da wahala a ce duk sallah sai ya yi alwala, ko kuma sai ya dafa ruwan alwala, in ba shi da tafasasshen ruwan dumi da zai alwala da shi zai zama akwai wahalarwa, to ya halatta ya hada salloli, ya halatta ya hada sallah azhar da al'asr da alwala daya, ya halatta ya hada sallar maghriba da isha da alwala daya.
to sai shi kuma wani yake ta mallam menene hukuncin wanda yake gabatar da jami'in sallar farilla a gida tare da iyalansa bisa hujjar cewa ba dariƙa su ɗaya da masallatin da ke unguwar ba daga Muhammad Jos
ba magana dariƙa dai har musulmi ne suna sallah da ya kamata ba wani abu suke zo da shi ba wanda yake bata sallah kuma shi musulmin shi limamin ba wani boka bane wanda aka ganshi yana bugun kasa ba wasu maganganu aka ji daga bakin sa wanda suke nuna cewa mai wannan maganganu ba musulmi bane ba ji shi yana cewa kowa Allah bane inda sai da cewa kowa Allah ne ko shi Allah ne ko yana da wani abu da yafi na Allah ko yana da wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ba musulmi bane ba zai bi sallama amma in duka ayyukan sa irin na musulmi ne ko da kuwa za a ganshi yana wasu bid'o'i bid'a ba ta hana mutun sallah saboda ka ba daidai bane yakin sallah a bayan sa
wani ga jama'a shin akwai bambancin hukunci tsakanin mutun da aka zana da hannu aka aje a cikin gida ku da kuma wanda aka dauka aka aje a cikin waya
aka zana shi ba yana nufin duk zane ko ku dauka tunda
ce ya ce ina jin dauka yake nufi tunda ya ce aka dauka aka aje a waya
zane wannan an haramta zane mutun ya koyi zanen wani abu mai rai sawun na mutun ne ko na dabba ko na tsuntsu duk wani abu da yake da rai haramun ne mutun ya zana shi ya halitta ya zana abu mara rai kamar ya zana dutse ya zana gida ya zana bishiya ya zana mota wannan duk babu komai amma ya zana wani abu mai rai wannan an haramta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan da suke irin wannan su suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama za a ce da su sai sun hurawa abin da suka zana rai ko ba za su iya ba za ka ga babu ranar daina musu azaba za a ci musu azaba ba kakkautawa to wannan shi aka haramta amma daukan hoto shi wannan daukan hoto wanda inuwa ce take reflecting take sake bayyana ta wannan abin ba zana shi aka yi ba wannan babu komai amma shi ma ba daidai bane a dauke shi da niyyar ai babban hoto a aje a falo kamar saboda shine kaka na wannan family na wannan dangin ko kuma shine wani babban shehin su ko wani abu wannan zai iya kaiwa ga ai masa wata itikadi wani ita akida ta hadu da wannan hoton wanda za ta cutar da addinin masu ajiyar wannan hoto kamar yadda ya faru a baya can a tarihin shirka da Allah wanda asalin su wasu ne da ake girmamawa akai mutum-mutumin su da kashi suka zama alloli ana bauta musu don haka yin babban hoto a zo a kafe da niyyar da sunan girmamawa wannan shi ma bai halatta ba zari'a ce hanya ce da za ta kai zuwa ga a kudirce wasu aqidu wanda basu dace ba dangane da mai wannan hoton amma dan hoto a waya haka kun je wani guri haka kun yi ziyara kun yi hoto wannan babu komai a ciki
to nan take ta mallam ita matar aure ce amma kuma mijinta baya mu'amalar aure da ita ta yi masa magana amma yayi shiru ta sanar da iyayenta sun ce ta yi hakuri har tsawon wata biyar shine take tambaye mallam shin hakan daidai ne a shari'a
dama idan mutum ya zanto baya kusantar iyalinsa to koda ko ta aka je dalili to za a bashi baya da lafiya ne za a bashi lokaci a ce je neman magani tsawon abin da malami suke cewa shi ne tsawon shekara daya ya je ya nemi magani in ya samu magani ya warke shi kenan in bai samu ba to sai alkali ya raba auren to wannan wata biyar da suka bata daidai ne da suka ce ta zauna wata biyar saboda ila'i idan mutum ya ila'i yana da lafiyarsa da komai da komai yana da lafiyarsa amma ya kusanta iyalinsa ko dan uba ko ta yi masa wani laifi ko yana jin haushinta ikulata to dama wannan ana bashi wata hudu ne lilladheena yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa ifa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiu alim haka mutumin da zai yi watsar da matarsa yayin rantsuwa ba zai kusance ta ba to ana bashi geji ne na wata hudu idan a cikin wata hudu din nan ya huce ya dawo shikenan ba wani abu kuma sai su ci gaba da zaman su idan wata hudu ne ya cika bai kuma komawa gare ta ba to za a tsiye shi ko dai ya dawo ya ci gaba da mu'amalar ita ko ya sallame ta ko ya sake ta amma ba za a ƙara ba shi kuma wata dama ba ya ƙara zama da ita ya ci gaba da cutar da ita wata hudu nan suna cika to dole ne wasu malamai cewa suke ma automatically ta zama ba mata su ba amma ba haka bane sai an sa shi ya furta saki saboda ka dole a tinsa sashi ya sake ta ko kuma ya dawo ya ci gaba da hulɗa da ita saboda ka da suka ce mata wata biyar ma ai sun ma dan kara masa wata daya, amma da masa da lafiya yake da masa shine a bashi wata hudu, in ya huce in ma fushi yayi in ba menene ya dawo ya sasanta da matarsa, in kuma ya kito wajibi ne ya sake ta.
To sai wannan yake cewa mallan shin ba kance yana iya shiga cikin kowane nau'i na ibada kamar karatun alqur'ani da qiyamul layl da sauransu, ko kuwa sai azumi kawai?
Ko bai ba kance shine kai wa Allah alkawari za ka rika yin kaza, ko dai haka kawai sakakken bakanci ba tare da kai masa sharadi ba, kace kai wa Allah alkawari kullun za ka yi raka'a biyu hudu da dare kafin ka bacci, ko bayan ka tashi daga bacci kafin asuba za ka yi raka'a biyu, to wannan bakance ne, dole ka cika shi ba da uzuri ba. Ko kuma bakancen da kai wa sharadi, kai wa Allah sharadi, Allah in ka mun kaza, Allah akwai wata bukata ta kaza 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 da dake da ita, in ta biya Allah zan yi kaza, ka faɗi wata ibada ko zan yi azumi ko zan yi sadaka, to wannan shi ma in bukatar ta biya dole kai wannan abu. In cewa kai Allah nayi alkawari in ka biya min bukata ta kaza din litinin zan yi maka azumi, zan yi azumi dan kai, to dole ne kai wannan azumin, kuma din litinin ba sau ɗaya ba, din litinin sai kai, sai dai in wani larura ce kuma wannan larura daban take, hukuncinta daban yake. Saka kowace ibada, sadaka, azumi, sallah, hajji, umara, duk suna ciki.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallan ya noma shinkafa ne amma kuma bai bada zakka ba sai da ya gyara ta sannan ya bayar da zakkar tsaba, mana shin hakan da yayi halatta?
Na'am, yayi, ana so da mu a gyara ta, a cire ta daga san fari latta ya zama da za a ba wa mutane ita da kenta, yayi yadda ya din haka.
Wannan kuma yake cewa neman karin bayani dangane da hadisin Imam Nasa'i akan zakka, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in shi itma wala hadda fi hali ganiyin wala li qawiyin muktasif, to shine yake cewa shin hadisin na nufin mutum ko fakiri ne ko kuma miskini idan dai yana da karfi ko kuma hanyar sana'a ba za a bashi zakka ba?
Ba duka mutum mai karfi ko mai sana'a ba za a bashi zakka ba, in ya zama fakiri ne yana da sana'a amma sana'a ba ta isassa, to wannan zai karbi zakka. Sana'a gare shi fakiri ne, yana da karfin kuma yana zuwa neman, amma kuma abin da yake samu baya isassa, wannan za a bashi zakka. Amma mutumin da yake karfa ne ko yana da sana'a da ta wadace shi da iyalansa, to wannan ba bashi zakka. Shi ne abin da ake nufi da hadisin la hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyin muktasib.
To sai shi kuma ne yake cewa mallan ya halasta mutum ya karanta alqur'ani duka ko kuma wani bangare na sai roki Allah ya bawa iyayensa da suke raye ladan?
Sabani ne na malamai, wasu suna cewa ba laifi mutum yayi karatun qur'ani yayi kyautar ladansa ga wasu mamata musamman iyayensa, shi su iyaye kusan shi yaro ko da wani bangare na aikin su, kamar da Annabi ya ce alwaladu min kasbi abi, to daya daga cikin aikin mahaifinsa ne, saboda kamar in yayi aiki kamar mahaifinsa ne yayi aikin, sai ba shi, shi ya haife shi, shi ba shi tarbiyyar da har yanzu yake yin wasu ayyuka na alkhairi, saboda in yayi sadaka yayi wa kansa kuma yayi wa mahaifinsa. Wasu ma malamai suke cewa ko bai yi niyyar mahaifinsa ba, yayin da daya ya fitar da dukiya yayi sadaka da ita, ko da bai ce da niyyar mahaifina ba, mahaifinsa sai ya samu ladan wannan, saboda cikin aikinsa ne shi kansa har ya taso yayi wannan samu wannan tarbiyya har yanzu yake sadaka da dukiyar da ya samu. Saboda haka in yayi karatun Qur'ani ko bai ce da niyyar mahaifinsa ba, mahaifinsa zai samu lada, to kuma ballantana yayi da niyyar mahaifinsa, to suka ce babu laifi. To amma in wani ne can ba mahaifinsa ba fa, to suka ce wannan yana bukatar shi kuma nassi da zai nuna cewa shi ma ladan zai ka gare shi. Ibn Taymiya alaihi rahmatullah yana ganin idan mutum ya aikin alkhairi da niyyar aiki ga kansa, to wai dauki Qur'ani ya karanta da niyyar karatun Qur'ani ga kansa, bayan ya gama sai kuma ya ce Allah ka kai ladan ga wani, ba wai tun farko yayi niyyar wani ba, a'a, niyya ga kansa, bayan ya tabbata ga kare gare shi kuma ya ce amai a ba mu wani ladan, yana ganin babu wani abu.
To sai sakon Awul Adam yake cewa yana neman karin bayani ne akan cewa duk wanda mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa suka rasu, idan ya je makabarta kan kabarinsa ya karanta musu suratul Yasin, Allah zai yi musu rahama, shin ya ingancin wannan maganar take?
Wannan bai inganta ba, babu wani hadisi ingantacce na falalar surati Yasin ko karanta ta ga mamata, wannan babu wani hadisi sahihi akan wannan.
Sai ya ce mallam, menene hukuncin karanta alqur'ani a cikin makabarta?
Da diyar me kawai ka je makabarta karanta qur'ani? Ba abinda aka ce an je makabarta a yi mutanen da aka samu addu'a, wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai, kuma shi ma abinda yake yi kenan. Annabi shi aka saukarwa da alqur'ani, amma ya je makabarta ba qur'ani yake karanta ba, addu'a yake yi wace wanda suke mamata a cikin kaburburan su. Haka nan Nana Aisha da ta tambaye shi me za ta ce, ita ma sai koya mata addu'ar da za ta je ta yi, mace ki je karanta qur'ani ba. To kuma duk wata shari'a tana cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wata bata tana cikin sabawa shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karatun Qur'ani kai shi a gida, kai shi a masallaci, kai shi a cikin sallah, amma ka je makabarta ka bude Qur'ani kana karanta, wannan babu wani dalilin da ya baka wannan dama, kuma ka saba wa shi abinda mai wanda aka saukarwa da alqur'anin yake.
To sai sakon da yazo daga Maman Faruk take cewa, mallam, wanda ya samu damar jinyar majinyaci wanda ba musulmi ba, shin yana halatta ya lakana masa kalmar shahada?
Daidai ne, wannan wajibi ne mai hakan. In ya kalbi kalmar shahada a daidai wannan lokacin ya mutu da ita, shikenan ya tsira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba mara lafiya, duba ma ai ba jinya sai duba yaro ne dan Yahudawa yana zuwa yana dan yi wa Annabi hidima. Ya Annabi yana mukutaka da wasu Yahuda. To sai ji baya da lafiya, sai ya tafi ya je dubo shi ya same shi. Kwance lafiyar rabin rashin lafiya ta tsananta. Annabi ya ce, ka faɗi kalmar shahada mana, ka ce la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai yaron ya kalli baban sai kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai baban sai ce, kai wa baban Al-Qasim biyayya mana. Shikenan sai ya faɗa, shikenan Annabi ya fito yana godewa Allah da ya kubutar da shi a hannunsa. Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi, na godewa Allah da ya kubutar da shi ta sanadiyata. To kaga in kai haka har ya faɗi kalmar la ilaha illallah a daidai wannan lokaci, sai kai wa Allah godiya da ya kubutar da shi ta sanadiyarka. Lokacin da Abu Talib zai rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam tsayawa yana ta cewa, ka faɗi la ilaha illallah da zan maka hujja da ita gaban Allah. To da ya faɗa da shi kenan, ya mutu musulmi.
Tuma lalai saka lalkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shirin. Ta yi rako da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0706604155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.